daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji takaddama da ta biyo bayan umarnin da gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta bayar na rushe wani masallaci da aka jima ana ja-in-ja a kan filinsa.
Yana cewa ne tun lokacin da muka saya wannan filin na masallacin muke fuskantar kalubale daga gwamnatin jihar Rivers.
Muna dauke da karin bayani sannan muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China. Amma fadar White House ta yi sauri ta yi karin haske da cewa yana nufi dama ya kara haraji ma China fiye da yadda ya yi. A makon da ya gabata kafin ya tashi zuwa Faransa don halartar taron shugabannin kasashe 7 masu karfin tattalin arziki, shugaba Trump ya kara harajin dala biliyan 550 a kan kayayyakin China da ake shigar da su Amurka. Bayan da China ta ce za ta kara harajin dala biliyan 75 kan kayayyakin Amurka da ake shigarwa da su China, wanda shi ma martani ne na karin haraji da Trump ya yi mata gabanin nan. A jiya Lahadi yayin da ya zauna don yin taron karin kumallon safe tare da sabon Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, 'yan jaridu sun tambaye shi ko yana da na sanin saka harajin ramuwar gayya da suke yi da China. Sai Trump ya ce tabbas don me ba zai yi ba. 'Yan sandan Hong Kong sun yi ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye, sannan a karon farko suka watsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya Lahadi, wanda shi ne ƙarshen mako na 12 da ake zanga-zangar. Dubban masu zanga-zangar sun hau kan tituna, wasunsu na ta jifar 'yan sanda suna kai musu hari da sanduna da rodina, suna kuma barbada ruwan sabulu a kan tituna don su yi santsi ga 'yan sanda. Wasu daga cikin masu zanga-zangar waɗanda fuskokin wasunsu ke rufe kuma suka sanya baƙaƙen tufafi sun yi ta fasa tagogin shaguna suna ta ci gaba da cillawa 'yan sanda hayaki mai sa ƙwalla da suka harbo musu. Da safiyar yau Litinin ɗin nan 'yan sanda sun ce wani ɗan sanda ya faɗi ƙasa yayin da masu zanga-zangar ke jifar 'yan sanda, wanda har ya sa wasu 'yan sanda 6 suka zaro bindigoginsu. Wani ɗan sanda ma ya yi harbin gargaɗi a cewar takardun bayanai. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za a rattabawa hannu a watan Satumba a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya yi magana da manema labarai yayin da ya haɗu tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taron na G7 a garin Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya kira yarjejeniyar cinikayya wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayanmu. Abe dai ya fi nuna alamar taka tsantsan a lokacin da yake magana da tafinta na fassarawa, ya ce shakka babu muna so mu shata batun nan na rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar Japan da Amurka ta wajen amfani da wannan damar. Babban jami'in diplomasiyyar Iran ministan harkokin waje Muhammad Javad Zarif ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitacciyar ziyarar. sai dai bayyanar Zarif a Biarritz, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ganawa da shugabannin wasu ƙasashe shida ya zo da mamaki. A lokacin da aka tambaye shi akan ci gaba da aka samu, Trump ya ƙi ya ce komai. Amma ziyarar Zarif ta zo ne a bisa gayyatar shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda ya tattauna tare da takwaran aikinsa na Iran Hassan Rouhani akan zaman ɗarɗin da ake yi a yankin tekun Fasha, wanda ke da alaƙa da janyewar da Trump ya yi bara daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 da aka cimma da zumar Tehran ta daina ƙera makaman nukiliya.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya, shugabannin masallacin da ke unguwar da ake kira Trans Amadi a birnin Port Harcourt na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su bayan da gwamnatin jihar ta Rivers ta ba da umarni aka rushe wani masallaci da aka jima ana shari'a akan filinsa. A cikin wani rahoto da za ku ji, wakilinmu a birnin na Port Harcourt Lamid Abubakar Sokoto ya zanta da wasu shugabannin masallacin, ko da yake kokarin da yi domin jin ta bakin hukumomin jihar ya ci tura.
Kawo yanzu dai, rushe wani masallaci da ke anguwar Trans Amadi a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta na ci gaba da ɗaukar hankula tare da janyo zaman zulumi da damuwa tsakanin al'ummomi daban-daban da suka ga tawagar jami'an tsaro da jami'an ma'aikatar raya birane ta jihar Rivers suka zo da motoci katafila suka rusa wannan masallacin da aka kiyasta cewar kimanin musulmi 4,000 ke yin sallah a cikin. Kawai yanzu dai hadiman masallacin suna ci gaba da nuna alhininsu, ko da yake dai wannan lamarin an sha kai ruwa rana tsakanin batun na ginin wannan masallaci da gwamnatin jihar Rivers tun lokacin Rotimi Amechi. Domin jin yadda wannan lamarin ya abku, naji ta bakin babban limamin masallacin Alhaji Haru Muhammad.
My name is Alhaji Harun Muhammad, Imam Trans Amadi Central Mosque. Since we bought this land, government have been the one tormenting us. They have been tormenting us.
Yana cewa ne tun lokacin da muka saya wannan filin na masallacin muke fuskantar kalubale daga gwamnatin jihar Rivers, kuma sun dade suna takura muna akan wannan ginin na masallacin ba tare da kowane dalili ba. Kuma sadda muka saya wannan filin, muna da cikakkun takardu na mallakar wannan filin, kuma nan take suka rusa mana fili ba tare da wani gargadi ba. Haka kuma shugaban kungiyar Kristoci ta kasar reshen jihar Rivers ya zirce mu domin jin abin da ya faru, saboda ya samu labarin cewar an rusa mana masallaci, inda na tabbatar masa da cewar ba rigimar addini ba ce, rigima ce kawai tsakanin kwamitin masallaci da kuma gwamnatin jihar. Daga bisani naji tabbacin sakataren gudanarwa na wannan masallacin, Alhaji Aliyu Abubakar Sadiq, ga abin da yake cewa.
My name is Alhaji Aliyu Abubakar Sadiq. The Vice President General Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs just left the site now.
Yace mataimakin shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya yanzu-yanzun nan ya bar nan, kuma ya zo ne domin ganin abin da ya auku bisa umarnin mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar. Kuma sarkin musulmi na sane da wannan matsalar, kuma muna son su taimake mu su yi magana da gwamnatin jihar Rivers domin ya bar mana filinmu. Da hakan kuma naji ta bakin wasu 'yan kwamitin masallacin, kuma ga abin da suke cewa. Wannan yana cewa ne, sunana Muhammad Inkurege, kuma ni dan jihar Rivers Rivers ne kuma malami. Yace,
I'm a Muslim cleric from Rivers State. Jihar is a secular state. We have freedom of worship.
Yana cewa ne, Najeriya kasa ce da kowa ke da damar bautawa abin da ya ga dama, kuma ban san meye dalilin da ya sa gwamnatin jihar Rivers ke yawan takurawa musulmi a jihar Rivers. Kuma ina son jawo hankali sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da shugaban kasa Muhammadu Buhari domin su ja kunnan gwamnatin jihar Rivers Barista Yeso Wuke ya zauna da musulmi lafiya a jihar Rivers.
Well, I can use this medium to call on the Sultan of Sokoto.
Sunana Muhammad Awal Abdul Karim. E, matakin da muka dauka yanzu mun tuntubi lauyanmu, sannan kuma mun je wajen DPO mun yi magana.
Sunana Abdullahi Musa Tabaku. To, yadda muka yi muka mallaki masallaci dai sai muka yi a hannun Chief Amadi, sarki ne a Amadin, kuma shi ya sayar mana, kuma mun biya shi, ba abin mu ba shi yanzu haka ma ya rasu.
Duk kokarin da nayi na jin martani daga gwamnatin jihar Rivers ya cutura. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kamar Allah kafin mu je ga shirin mu na gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Kamar Allah yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a fashe sa da hanya mai kyau.
Master Ray, assalamu alaikum. A makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta kasar Amurka ta kwarmata wasu 'yan Najeriya su 80 waɗanda ke damfarar mutane a can. Ko ina makomar manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta gayyato masu saka jari daga ƙetare, masu sharhi kan lamuran siyasar tattalin arziki sun yi tsokaci. Sunana Muhammad Ibrahim Kwali. Madalla, masu raye a makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta kasar Amurka ta fallasa wasu 'yan Najeriya su 80 da ta ce bincikenta ya nuna sun damfari kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane a Amurka na miliyoyin dala ta kafar sadarwa ta intanet. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta shafe shekaru huɗu cir tana gwagwarmayar jawo hankalin kamfanoni da 'yan kasuwa daga ƙetare domin su zuba jari a ƙasar a ƙoƙarinta na faɗaɗawa tare da farfaɗo da yanayin tattalin arzikin Najeriya. To, ko ta yaya wannan bincike na hukumar FBI zai shafi wannan manufa ta gwamnatin Najeriya? Akan haka ne wannan fili na da rashin tayi ya tattauna da Malam Bashir Muhammad, ɗan jarida kuma marubuci akan siyasa da manufofin gwamnatin Amurka, da kuma takwaransa Alhaji Bashir Hayati Gentile, ɗalibin siyasar ƙetare kuma mai tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Kuma shi Malam Bashir Muhammad ɗin ne ya share fagen tattaunawar.
To, batun saka jari abu ne da yake buƙatar wani yanayi wanda zai bada abin da ake kira confidence da Turanci.
Kwarin
gwiwa ga duk mutumin da yake da kuɗi a duniya, wanda kuma su manyan attajirai na ƙasashen duniya musamman Amerika da ka faɗa, akwai waɗanda su ne suka mallaki manyan kamfanoni wanda ake kira multinational corporations, wanda su kuma manyan kamfanonin nan kullun abin da suke kallo idan suka ce za su saka dukiyarsu a ƙasashe, ba ma wai a Najeriya kaɗai ba, har ma a ƙasashe waɗanda ake ganin suna da arziki makamantan Najeriya. Abin da yake damun su abu guda ɗaya ne. Na farko, sukan dubi maganar batun tsaro. Duk lokacin da wannan manyan attajirai suke ƙoƙarin saka dukiyarsu ko su saka jari a irin wannan ƙasashe, kullun abin da suke fara gani yaya yanayin tsaron ƙasar yake, yaya kuma irin yanayin da zai ba su shiga cewa in sun saka dukiyarsu wani irin tabbaci ne suke da shi na cewa za su samu biyan bukata, duba da irin yadda suka saka wannan dukiyar tasu. In aka duba ta fuskar tattalin arzikin ƙasa, an duba ta yadda su suke amfani da wata dabara ko sigar su na wayo, yadda suke damfarar waɗannan manyan kamfanoni, sannan su kuma su yaudari ƙasar da suke tasu ta haihuwa, duba da irin yadda suke shiga tsakani su kai su komo a nan su kai su komo a can, ta ganin yadda suke ɗauko wasu dabarun da ake ganin ƙarshe mutum guda biyun suke cuta, sai su ci ƙasar su ta haihuwa a wani bangaren, a wani bangaren kuma su cuci su waɗancan masu manyan kamfanonin.
To, zan dawo gare ka. Alhaji Bashir Hayati Gentile, baya ga kai komo da kake yi a ƙasashen waje, kana nazarin siyasa musamman kuma ta ƙetare din. In aka ce batun tattalin arziki ba ka raba shi kuma da siyasa, wannan wani tasiri zai yi a alaƙar Najeriya a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka da kuma sauran ƙasashe da suke ganin cewa ya kamata su hulɗa da Najeriya?
Tasiri babba zai, saboda ka san ita harkar foreign policy na kowace ƙasa,
manufofin ƙetare.
Manufofin ƙetare ne kowace ƙasa akwai irin nata. Ita America tana faɗa kullun cewa buƙatar ta ce a gaba fiye da ko'ina. So daga Nigeria ƙasa ce wacce ƙasar Amurka ba ta wasa da ita a Afirka ba. Dalili da yawa, na farko saboda yawan jama'a, na biyu saboda ƙarfin tattalin arziki. So da haka idan ka kula kafin wannan abin ya faru, gwamnatin Amurka ta ringa aiko wani sako na ɓoye ga ƙasar ƴan Najeriya, sai ma ƴan Najeriya suke ganin cewa me yasa Amurka take mana. Na farko tsarin visa mu take cewa ta canja, da akwai wani tsari da aka fito da shi na drop, wanda ka je kai idan ka taɓa zuwa an baka visa ta ƙare, za ka je kai kawai kamfanin DHL su aika suka ce sun soki, sai dai yanzu ka je da kanka kowa da kowa ɗaya kenan. Na biyu suka aiko da wani saƙo cewa duk wani wanda iya harkar siyasa ko harkar zaɓe ita aka tafi shi da laifi ko cin hanci da rashawa, nan ma ba za a bashi visa ba. So da haka maganar tattalin arziki shine ita Najeriya ƙasa ce wacce ita kuma ba za ta iya zama da ƙashin kankanta ba sai da ƙasashen irinsu America da ƙawayenta. Dalili shine na abubuwa da yawa. Na farko idan kana son bashi a duniya ko ina, ko bankin duniya ko bankin lamuni na duniya, idan America ba ta goyon bayan ka, wallahi ba za ka samu ba. Na biyu idan kana buƙatar makamai wanda za ka kare ƙasarka ko kai yaƙi a duniya, idan America ba ta so ba za ka samu ba. Kai na uku idan kana buƙatar kai kanka ma irin taimako da ake bayarwa wanda ake international donors din nan a harkar lafiya, a harkar ilimi, a harkar abubuwa da yawa na rayuwa, in baka da goyon bayan America to ba za ka samu ba. Saboda haka wannan abu da aka mai mutane inda zai wa Najeriya illa yana da yawa, domin Najeriya tana buƙatar irin wannan abubuwa, domin tattalin arziki ta iman ƙasa, musamman yanzu da bashi yawa Najeriya yawa, kuma suna so su yi ayyuka wanda sai sun ciyo bashin a duniya sun zo, sannan za su yi jama'a ayyuka domin an wa jama'a alƙawari. To idan America ta ce wannan abin za ta kalle shi, to Najeriya tana cikin matsala na tattalin arziki, kuma tattalin arziki ita ce matsalar siyasa.
Malam Bashir, ga abin da ya faɗa cewa akwai fadari mai yawa musamman ta harkar donor agencies nan da sauran batutuwa da shi Bashir Hadi Jantale ya ambata, idan haka ne ina mafita?
Wato wannan abu ne wanda ni nake gani ya rataye a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya wanda ake kira Ministry of Foreign Affairs. Ta fuskar diplomasiya, ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake buɗe ofishin jakadancin diplomasiya a duniya shine maganar gano irin matsaloli waɗanda suka shafi tattalin arzikin ƙasa da musanyar academic programs wanda ake cewa karatu na ɗalibai da magana cinikayya. Kuma in ka duba tattalin arzikin ƙasa irin na America ya ta'allaka ne da irin ƙarfi na volume na kasuwanci wanda ake samu tsakanin ƙasar da kuma kamfanonin ƙasashe masu arziki irin su Najeriya, kamar yadda takwarana Bashir Jantale ya faɗa. Kuma tattalin arzikin ƙasa ai ita Najeriya ba wani abu ne yasa ta zama mai mutunci a idan Amurka, a ba wai kawai dan Amurka tana kaunar Najeriya bane. Na tuna maganar da Dr. Henry Kissinger ya faɗa lokacin da ake ta maganar rikicin mai tsakanin Najeriya da ita ƙasar Amurka a lokacin marigayi General Murtala Muhammad, inda Kissinger ya taɓa faɗa a nan majalisar dokokin Amurka wanda ake kira Capitol Hill, inda yake cewa akan ɗigon mai Amurka za ta iya ƙoƙarin faɗa da dukkan wani mahaluki a duniya, matuƙar tana da wata buƙata ta musamman wadda ta shafa tattalin arzikin ƙasa. Mafita a nan shine tunda an gano irin waɗannan mutane guda 80 waɗanda ake ganin suna damfara Amurka suna kuma damfara Najeriya ta wani hannun, saboda ai abinda suke kama abin nan da Bature yake cewa ill went ba wani abu ne wanda zai haifar da abin alheri ga ƙasashen guda biyu. Illa iyaka kamata ya mu sake sabon lale mu koma mu ga inda matsalar take, tunda rikici ne wanda ya shafi ba inda za a iya magance irin wannan matsalar sai an bi ta hanyoyi irin na diplomasiya wanda ake kira diplomatic channels. To idan aka bi waɗannan hanyoyi ba hanyoyi bane na confrontation na rigima
na
fito na fito wanda za a ce bari a sa zare, bari a riga musanya maganganu waɗanda suke bagaƙi, a hanyoyi ne na diplomasiya tsakanin jakadun ƙasashen nan guda biyu, da jakadan Amurka da yake Najeriya da jakadan Najeriya da yake Amurka. To kaga idan aka yi wannan aka yi abin da ake kira diplomatic synergy, wato aka samu wata fahimtar juna a diplomasiya, to ni ina ganin duk wata matsala ta addabe mu za a iya maganinta ba tare da an ce ba an yi wani kace na ce ba.
Bashir ya ce jinsile ɗaiɗai kun ƴan Najeriya da suke shige da fice, na tabbata wannan abin zai shafe su, me ya kamata su yi?
Na farko zai shafe su ta ɓangare ɗaya, ta ɓangare ɗaya kuma zai sa su samu nutsuwa. Dalili shine ni ma tafiyan America ne yanzu ba akan hanya nan da ƴan watanni ta kila zance, shine duk irin dokokin da ƙasar Amurka take kawo, kamar na gaya maka a baya, ta daman akwai tagir wannan ne, akwai abin da ta gano wanda yake faruwa ga ƴan Najeriya, shi ta suke sa abubuwa na tsauri a samun visa, ko za ka je kasuwanci, ko za ka je visit, ko za ka je karatu, ko za ka je wani abu. To suna sa ido suna ganin wancan abin da suke da shi a rumbun adana ajiye su dan FBI bincike sun gano cewa ƴan Najeriya marasa gaskiya ne saboda haka wannan akwai ban tsoro to inda za a yi nasara yanzu su fito da abun ya nuna cewa gabaki din abun a wata kabila ce guda daya mafi yawa
wasu
mazauna wani yanki domin a cikin mutum 80 a ce mutum 77 ya kabila daya ce to wannan akwai ban tsoro kuma akwai nasara yanzu America za ta gane cewa ashe kallon da suke ƴan Najeriya duk ba su ne marasa gaskiya ba a'a akwai wasu mutane ko wani gungu da suke da irin wannan tsarin
dama anan nake so in ce maka baka ganin an shafa wasu kashin kaji misali
an shafa domin ƴan Najeriya ne fasodin su na Najeriya ne a Najeriya aka ba su visa da gwamnatin Najeriya suka tafi da kasar Najeriya suka tafi dole ne amma kuma na gaya maka shine abin bature mai lissafi ne baya abu da ka zai tsaya i duba ida Najeriya akwai yarika manya-manya guda uku to wa'annan yarikan gabaki daya ya suke in sun zo visa kasar su ya suke yi yanzu abin da sa koma sai sun koma sun aura daban wanda zai da bangare kaza a Najeriya ya suke a adan su wanda suka fito da bangare kaza ya suke kaga yanzu an gano da kowane bangare ne musamman ifiyowa gabaki daya suke wannan to wannan zai taimaka wa ƴan Najeriya da kuma ita kanta gwamnatin Najeriya da gane cewa ashe ba kowa ne mara gaskiya ba saboda haka wancan abin da ake tsoro ko mai zuwa kasuwanci ko mai zuwa karatu ko mai zuwa yawon bude ido zai samu sauki a gurin Amurka a yanzu domin an gano a kwaro bangare saboda duk wanda ya shiga kasar Amurka da Najeriya wanda zai yake da kawancan bangaren da aka samu inda mutum 77 zai samu bincike mai tsauri fiye da dan wani bangare kawai abin da nake faɗa ka abin da ba shi faɗa abin mai shine ita gwamnatin Najeriya musamman ministan harkokin kasar waje yana da aiki ja da shi kansa mai girma shugaban kasar waje Buhari zai tafi taro nan da sati uku na wasan ɗinkin duniya ya kamata yi kokari iga mai girman shugaban ƙasa Donald Trump a tattauna wannan abun abu ne babba domin a ce ƙasa irin ta Amurka ta kawo mutane marasa gaskiya a cikin mutum 80-77 ƴan ƙasar ka ne kuma yana riɗa yana buƙatar a samu tattaunawa tsakanin Najeriya da gwamnatin Amurka kamar yadda ɗan uwa na Bashir ya faɗa domin shugaban ƙasa mai girman shugaban Muhammadu Buhari kai da wannan abu ne mai wasa ba abu ne karami ba abu ne wanda ya shafi image ɗin Najeriya da kuma shi kansa da kuma ƴan Najeriya saboda ni da kai da bashi da duk ƴan Najeriya wanda mai shafe mu ba dan mu suna da ƴaƴa suna karatu wani yana zuwa kasuwancin sa a san yake wani kuma yana zuwa ishaƙata dan a fidda mu a san cewa ƴan Najeriya mutane ne masu mutunci masu kirki masu daraja
Fasarare ƙarshen shirin darshin ta yi na yau kenan a madadin Malam Bashir Muhammad da takwararsa Alhaji Bashir Hayati Jantile, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ki cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ta yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridun ne da jaridar Punch, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Japan domin halartar wani taro na ƙasa da ƙasa domin bunƙasa nahiyar Afirka. Taron da za a gudanar da shi ne a birnin Yokohama na ƙasar Japan daga ranar 28 ga wata na Agusta zuwa 30. Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe shi ne mai masaukin baki da kuma zai bude wannan taro. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka an kasa cimma daidaito tsakanin kungiyar kwadugo da kuma bangaren gwamnati game da matsayin albashi mafi karanci da za a biya manyan ma'aikata da kuma matsakaitan daga mataki na 14 zuwa mataki na 15 da 16 da kuma 17, inda 'yan kwadugo suka buƙaci a yi ƙarin kashi 24 cikin 100 na albashi a yanda kuma gwamnati ta dage a kan kashi 10 kacal. Yanzu dai bangarorin sun amince a sake gabatarwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin ɗaukan mataki akan mafi ƙarancin albashin matsakaita da kuma manyan ma'aikatan na Najeriya. Tuni dai kungiyar kwadugo ta sha alwashin sake komawa yajin aiki muddin aka kasa cimma daidaito. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ta rawaito cewa mutane 5 ne aka yi garkuwa da su a anguwar Millennium City da ke birnin Kaduna. Shaidan gani da ido dai sun shaida wa jaridar cewa masu garkuwa sun yi kwanton ɓauna ne da misalin karfe 8:30 na dare, inda kuma suka yi awon gaba da mutanen. Ni dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya tabbatar da yin garkuwa da mutanen. Sai kuma jaridar Daily Post, jaridar da ta bayyana cewa hukumar FBI mai binciken manyan laifuka na ƙasar Amurka ta fitar da sunayen wasu 'yan Najeriya 80 da ake zargi da aikata laifukan damfara a ƙasar ta Amurka da kuma wasu ƙasashe na duniya. Ban mamaki dai, in ji jarida, shine yanda sunayen da aka fitar da su a ƙasarinsu suka kasance sun fito ne daga wani yanki na Najeriya. Tuni dai, jaridar ta ce hukumar ta FBI ta gurfanar da akasarin waɗanda aka kama a gaban kuliya. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka dai fadar shugaban ƙasa ta yi ƙarin haske game da umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bai wa ministocinsa cewa duk wanda ke so ya gana da shi ko kuma gabatar da wani uzuri dole ya bi ta ofishin babban hadiminsa wato Malam Abba Kyari da kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha. A sanarwar da mai taimakawa shugaban ƙasa ta fuskar yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya fitar, ya ce 'yan Najeriya sun yi wa bayanin na shugaban ƙasa mummunar fahimta, inda ya bayanin cewa aikin babban hadimin shugaban ƙasa daidai yake da yadda ake gudanar da shi a ƙasar Amurka da kuma sauran ƙasashe na duniya da ke amfani da irin wannan tsari, don haka babu wani abu da aka sauya a gargashin wannan gwamnati mai ci yanzu. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babangida Spring, murya Amurka daga Najeriya.
To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Ina magana da Yusuf Mele da Gololo jihar Bauchi. Ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da 'yan majalisun dokoki da na tarayya an yi maganar tsarin albashi na ƙananan ma'aikata. Karamin albashi wanda za a biya naira 30,000 sun bayar ba, an kuma ce shugaban ƙasa ya sa hannu kuma 'yan majalisun sa hannu, amma har yanzu albashi yana gurin kaɗa. Ya kamata fa a matsayinku na shugabannin ƙasa ya kamata ku yi magana ko kuma ku yi amai kula da shi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Da farko muna gode ma wannan gidan radio bisa dama da kuke bamu muke faɗa ra'ayi. To ra'ayi na yau, muna so mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ya ɗauki mana hanya da ya tashi daga garin Katin Madaki ya shiga garin Ringim ya wuce garin Bakin Ruwa. Lallai yin wannan hanya yana da matuƙar muhimmanci musamman ma mu mutanen karkara. Akwai manoma, akwai 'yan kasuwa, akwai masu sana'ar hannu, akwai ma'aikatan gwamnati da suke bin wannan hanya. Muna so mai girma gwamna ka taimaka ka daure ka mana wannan titi. Nagode. Mai magana Ayuba Garba Imam.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mezora Kampala, malam madarin jihar Jigawa. Ina so ne kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya mu ci gaba da yi jina Muhammadu Buhari addu'a domin mu cimma burin da isa a gaba na ɗora Najeriya a kan wani tafarki wadda zuwa gaba za mu ga alherinsa. Zagin shugabanni da ɓatanci wannan ba ƙaramin matsala ba ne ga ƙasa.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Mahmud ga labaran a takaice. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China, amma fadar White House ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufi dama ya ƙara haraji ma China fiye da yadda ya yi. 'Yan sandan Hong Kong sun ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye, sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi a kan masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a jiya Lahadi, wanda shi ne ƙarshen mako na 12 da ake zanga-zangar.
To malalla gai da kai Muhammad Hafiz Babal, masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 4 na yamma a gugun Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata idan kuka garzaya shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku ga har da labarai cikin hotuna da ma video. Ya zama da shi Muhammad Hafiz Babalan da ya tayani gabatarwa, da Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injinanmu Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.